الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كتب وقت رمضان يجرى منذ صلى الله عليه وسلم دبنا يتريم كتب 40 وانا يجدد ترى وقت مي شكرا تدوبي دبوما شكرا muna cikin tafsiri a na suratul hijr a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da yafi shahara da suna masallacin malam bako yau za mu tashi a cikin aya ta 26 na'am
a'udhu billahi samii'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
نعم. تو. جيا. أتكلم بياني لو كي. من كورو بياني تنجي دا. وانا آية. وانا ما لين يكرن كا. تين زما لين يسناس الدنيا. آية دكتي مجانا شيوه. ولا كده علمنا المستقدمين منكم. ولا كده علمنا المستأخرين. Inda mun kawo maganganun malamai daga cikin magabata dangane da ayan wanda daga baya sai muka ce to yaya za mu yi mu iya rinjayarwa inda wasu malamai sun ce in dai aya yana iya daukan dukkan ma'ana gabaki daya to za mu iya daukan shi akan dukkan abin da malaman suka faɗa an gane in ko an samu karo to sai mu duba wanda ya fi rinjayi to wanne ne farin jaye a nan wajen shine mun kawo hadisi ingantacce hadisin da Imam an-Nasa'i ya ruwaito da Imam Tirmidhi an Abil Jawza an Ibn Abbas radiyallahu anhu inda yake cewa ya kasance akwai wata mata tana sallah bayan manzo sallallahu alaihi wasallam matar nan kyakkyawa sosai daga cikin mafi kyawun mutane ya kasance wasu sashen mutane wato saboda kyan wannan mata wato suna yin sammako zuwa masallaci su shiga cikin sahun farko domin kasu ganta sannan wasu kuma suka yi jinkiri domin su ganta wanda ce mun yi bayani akan hakan an gane ko wannan hadisi muka ce al-Allama Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi wanda akan su ne akan waɗannan wanda suke zuwa da wuri domin kasu ga wannan kyakkyawan matar da waɗannan da suke jinkiri domin su ga wannan matar domin duk wanda ya zo daga ƙarshe zai zamanto yana kusa da mace sosai to wasu suna yin jinkiri idan suka yi ruku'u sai su daga hannayensu suna kallo ta hammata to sai Allah ta'ala ya ce hakika mun san masu gabatuwa to nan zamu ce kenan hakika mun san masu gabatuwa zuwa masallaci daga cikin ku kuma hakika mun san masu jinkiri daga cikin ku an gane wannan ko to Allah ya riga ya san waɗannan masu buga sammako zuwa masallaci suna yin haka ne don tsoron Allah domin kada su kalli wannan kyakkyawan matar su ko masu yin jinkiri su kuma wato suna yin jinkiri ne don saban Allah domin suna so su ga wannan kyakkyawan matar an gane wannan ayi to shine Allah ta'ala yace duk abinda mutane suke aikatawa da abinda suke boyewa da abinda suke bayarwa ya sani to ajiya har na kawo magana nake to wannan shine dai abinda aka rinjaye amma sauran fassarorin gaba ɗaya za su iya shiga to amma a je na fara wani bayani cewa al-Allama Nasiruddin Albani bayan ya kawo hujjoji da dama daga cikin Al-Qur'ani da hujjoji da dama daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni akan cewa rufe fuskar mace ba dole bane cewa yana da kyau mace ta rufe fuskanta amma ba dole bane to daga cikin hujjojin da ya kawo tunda ba mun zo tattaunawa kan matsalar nan bane daga cikin akwai wannan hadisin ko kuma ce da wannan ayan ma cewa wannan mata wajhu jilala wannan mata kyakkyawa ne kyakkyawa ce har ya zamanto saboda kyanta wasu suna jin tsoron kallon ta da kansa halaka wasu kuma suna yin jinkiri domin su kalle ta saboda kyawanta to anan wajen yanzu me zaka ce kan wannan me suke kallo kaga dai ina ganin ba makawa ka ce lalle suna kallon fuskanta ne shine al-Allama Nasiruddin Albani ya fitar da istinbadi da wannan hadisin cewa wannan hadisi in yana nuni akan wani abu to yana nuni ne akan cewa fuskan mace ba al'aura bane an gane wannan ko to wasu kace ba ka duba ba kyakkyawa ce sosai ba to sai mu ce maka a'a kenan dama duk abu mai kyau al'aura ne aljanna yana da kyau al'aura ne aljanna eh idan ya zama to mahaifiyar mutum na da kyau mahaifiyarsa ta zama al'aura shi kai kanka in kana da kyau ka zama al'aura ga mutane al-Allama Nasiruddin Albani a cikin Jalbabul Mar'a ya kawo tarihin wani malami ina ganin a Misra wani kyakkyawan malami wanda in yana wa'azi matan ba wai suna sauraron wa'azin shi bane shi suke kallo har ya kasance saboda kyawun sa idan malamin yana wa'azi sai ya ringa rufe fuskar shi sai ya zama to kawai matan suna jin muryar shi ne kawai a nan wajen yanzu za mu ce kenan dole ne ga wannan malamin sai ya sa niqabi saboda kyawunsa sannan kuma masu zuwa aikin hajji hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai na sunan annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam la tantaqibul mar'a la tantaqibul muhrima wala talbasul kufadain mace mai aikin hajji kar ta sanya niqabi kuma kar ta sanya safa guda biyu safan hannu to idan tana aikin hajji kar ta sanya niqabi to nan wajen dilala a nan wajen yanzu ita mace al'aura ce a kasar ta kenan in ta je Saudiya ta zama al'aura ba fuskanta haka ne an ce in tana aikin hajji ba sai ta sanya niqabi ba kenan tana iya barin fuskanta a buɗe tana aikin hajji kuma kada a manta matan manya-manyan mutane masu alfarma suna halartar nan kai har ma matan aljannu suna zuwa an gane ko in kana neman ƙarshen kyau ka je aikin hajji saboda matan manyan mutane wanda sun ji daɗin rayuwa sosai ni'ima ya bayyana gare su za ka gani a wajen kaga in har ya kamata a wajabta rufe fuska to babu inda ya fi cancanta a wajabta a rufe fuska kamar ina kamar aikin hajji tunda nan ne fa aka ce mutum kawai ya zo daga shi sai haramunsa kuma ya zo yana tawafi tare da mata kuma a ce ya zo ya gama shi irin wannan kana ganin zai tawafin nan zai tawafin nan ba sannan irin wannan ya faru ina gana ko wani hadisi a cikin Tirmidhi da wasu littafai misali hadisi ma ingantacce ne shi ma a wani bawan Allah yana cikin tafiya akan hanya kawai sai ga wata kyakkyawan mata yana kallanta yana tafiya bai san sanda ya gurje kumatun shi ba ya gurje kumatun shi shine sai annabi yake cewa hazihi bitilka wannan abin da ya aikata da wannan zunubin wato wannan shi ne kafaran wannan zunubin sai Allah ya jarabe shi da musiba ne da kanka ya mai wannan zunubin kaga wajhu dilal anan kamulin manzon Allah akwai mataye ko mataye nan ba duka suke da bukuta ba da a ce duka ne da wanda mutum ba zai ta kallon mace ba idan an samu wani dan kundin bala wanda yace a'a ai sun sa niqabi wai yana wai niqabin sharashara ne sai yana kallon niqabin da yake yayi sharashara wai kuma ko kuma ba haka bane iska ne ya dauke niqabin sai ya gani to idan iska ya dauke ya gani eh zaka yi sauri da rubego an gane kokarin da ya tawili ta kowane bangare cewa lalle sai ya tabbatar da wajibin wannan abu ina ba san gane akwai hadisi da dama akwai hadisin safaha al-kaddain hadisin nan na bukhari wanda wata mace wanda hadisin ya shahara da cewa hadisin safaha al-kaddain hadisin wata mata mai dugo mai wani baki baki a fuska Abdullahi ibn Abbas ma shi ke zubanta wata mata ta shigo masallaci tana da wani dugo baki baki a fuska ta yaya san haka akwai niqabi har yayi fadin wata mata ta shigo tana da dugo baki baki a fuska har ma matar ta yi tambaya manzon Allah ya bata amsa kaga da a ce fuskar mace al'aura ne annabi zai ce in sauri ki rufe kin bude al'aura a masallaci manzon Allah ba zai yi shiru ba ta akhirul bayan an waqti al haja la yajuz kai akwai hujjoji hujjojin sun fi shuru masaki suna nan da yawa dangane da suke nuna cewa fuskar mace tun zamanin manzo wasu mata suna rufewa suna bayyanarwa to ba kasancewa ba mun zo don bayanin shi bane kawai mun dan yi bayani ne dan kadan amma in bayanin ya taso za mu kawo hujjoji da dama don mutane su gane cewa al'amarin al'amari ne wanda tuntuni an sar da shi ba wai sabon al'amari bane al-muhim dai yana da kyau mace ta rufe fuskanta amma inda kuskuren yake kace duk wacce ba ta rufe fuska ba fasika ce ba yahudiya ce ko kafara ce ma zindigiya Allah shi kiyaye to wannan hadisin da aka ce waɗannan mutane masu buga sambako zuwa masallaci Allah ya san su masu jinkiri zuwa masallaci Allah ya san su shine Imam al-Qurtubi yake cewa wannan hadisi yana nuni akan farkon falalan farkon lokaci a cikin sallah falalan farkon lokaci a cikin sallah tunda waɗannan da suka zo din nan a sahun gaba sun zo a me kenan sun zo a farkon lokaci sannan kuma hadisin na nuni akan falalan sahun farko idan mutum ya zo masallaci waɗanda suke sahun farko sun fi lada sun fi falala a wajen Allah fiye da sahu na biyu waɗanda suke sahu na biyu sun fi falala akan sahu na uku an fahimci wannan ayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya'lamu an-nas ma fi nida was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi la sahamu da a ce mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko sannan ya zama to ba su da wata makawa ba makawa kafin su samu sahun farkon sai sun yi ƙuri'a to wallahi za su ce sai an yi ƙuri'a sannan a samu da a ce sun san falalan sahun farkon da za su ce wallahi tallahi ba za mu yarda ka shiga ba sai an yi ƙuri'a wasu malamai suka ce la sahamu alayhi an gane in har ba su samu wani iko ba sai sun yi harbe beniya da makami to wallahi sai sun yi harbe beniya da makamin kaga wannan yana nuna mana muhimmancin sahun farko akan shi misali to kaga idan mutum ya zo kuma sannan idan mutum ya zo a farkon lokaci ya zo lokacin zawali sai ya sauka a sahun farko kusa da liman abubuwa nawa kenan ya zo lokacin zawali ya sauka a sahun farko sannan kuma gashi kusa da liman kaga abubuwa guda uku idan ya zo a lokacin zawali sai ya sauka a sahun karshe shi ma daban an gane wannan ko to saboda haka idan mutum ya zo lokacin zawali ya zo ya sauka kusa da liman a sahun farko ya tattaro martaba guda uku na falala na farko martaban farkon lokaci sannan kuma ya samu martaba na sahun farko sannan martaba na kusanci da liman saka mutumin da yazo yana fuskantar liman shi ma yana da nashi daraja na musamman kuma haka wajen guda uku kenan sannan kuma idan ya zo lokacin zawali amma sai ya sauka a sahun karshe kuma lokacin zawali ya zo sai ya sauka a sahun karshe kuma ya sauka can nesa da liman. An gane wannan ko? To ya tattaro ya samu falala na farkon lokaci, sannan falalar nan na sahun farko da kusanci da liman ya kubuce masa. Idan ya zo lokacin zawani ya sauka a sahun farko amma kuma ba kusa da liman ba, to wannan ya tattaro falalan farkon lokaci da falalan sahun farko, sannan kuma da falala, wato amma falalan kusanci da liman ya kubuce masa. Idan ya zo bayan zawali ya sauka a sahun farko, to hakika wato falala na farkon lokaci ya kubuce masa, sannan ya tattaro falala na sahun farko da falala na kusancin liman. Haka nan, wato an yi maganar falala na kusanci da liman saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, ma'abuta hankula, ma'abuta balaga da kuma hankula daga cikin ku su zo kusa da ni, wa'anda sun balaga sannan sun mallaki hankalinsu su zo kusa da ni. Ashe kenan zuwa kusa da liman yana da wani falala na musamman. Farko mutum ya zama balagagge sannan ya mallaki hankalinsa, ya zama daga cikin ma'abuta ilimi misali. To duk wannan gaba ɗaya malamai sun yi magana a kan shi. Sannan wannan aya ma yana nuni a kan falala na ainihin sahun farko a wajen jihadi. Tunda mun ce aya na iya ɗaukar dukkan fasarorin. Falalan sahun farko a wajen jihadi. Idan mutum ya zama to shi ma yana sahun farko a wajen jihadi, zai ainihin tattaro irin wannan falala ɗin. To shi ne yake cewa wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, wa'annan mutane da suke buga sammako zuwa masallaci domin kada su ga wannan mata, da wa'anda suke yin jinkiri a masallaci domin su kalli wannan mata, lallai Ubangijinka zai tattaro su gobe kiyama ya yi musu hisabi akan abin da suka aikata. Innahu hakimun alim, lallai Ubangiji mai hikima ne, masani, yana sanya komai inda ya dace. Na'am.
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون.
الله يكتشف ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. حقيقة من هالتي متن دجا كي كسشير لاكا من حمأ مسنون. Daga bakin yunku wanda yake ya canza. Kun ji abin da Allah ya halicci dan Adam? Allah ya ce hakika ya Allah hakika mun halicci dan Adam daga kekasasshiyar laka, daga bakin yunku wanda ya canza. Lakan da Allah ya halicce mu busasshe ne, shi kekasasshe ne, sannan kuma bakin yunku wanda yunkun da ya riga ya canza kala. In an ce ya canza kala, kalan shi ya canza sannan yana wari, shi ne min hama'in masnun, daga wannan aka halicci dan Adam. So aka dan Adam ya kamata ya san asalin shi. In dan Adam zai yi alfahari, in dan Adam zai yi girman kai, in dan Adam zai yi takama, to ya yi takama da asalin shi. Ke kasashiyar me? Ke kasashiyar yunku daga bakar me? Ƙasa wanda yake ya canza misali. Kaga duk wanda gaba ɗaya shi ne asalin ɗan Adam. Shi yasa wani mawaƙi ke cewa annasu min jihatil abi wal ummi akifa'u abuhum adam wal ummu hawa'u fa in yakun fil asali shay'un yukaru bihi fadin wal ma'u. Yace annasu min jihatil abi wal ummi akifa'u, mutane ta ɓangaren uwa da uba duk tsararrakin juna ne, matsayinsu daidai ne, babu wanda ya fi wani. Abuhum Adam, babansu annabi Adam wal ummu Hawwa'u, mahaifiyarsu ita ce Hawwa'u, duk duniya ga baki ɗaya, tun daga ainihin Larabawa har Turawa da baƙaƙen fata ga baki ɗaya, mahaifinsu annabi Adam sannan kuma mahaifiyarsu Hawwa'u. Fa in yakun fi asalihim shay'un yukaru bihi, in ya kasance a cikin asalinsu akwai wani abu wanda za a yi alfahari, a yi takama da shi, fadil wal ma'u da taone da ruwa zaka yi alfahari da taone da ruwa to wannan shine asalin ka an fahimci wannan ai in zaka yi girman kai to kai girman kai akan asalin ka Allah shi kiyaye to nan da Allah ya ce hakika mun halicci mutum wane ne wannan mutumin da aka halitta daga ainihin tabo wanda yake busasshe shine annabi adam alaihi salam hakika mun halicci annabi adam min salsalin daga ainihin tabo wanda yake busasshe an karbo daga ibnu abbas da wani sa yace wannan salsal din shine adin alhar khulita bi ramal fa sara yatasalsal idza jaffa yace shine tabo wanda yake mai zafi wanda an cakuɗa shi da ainihin yashi sai ya zamanto yana ƙara idan ya bushe yana ƙara idan ya bushe ana kiran wannan salsal sannan fa idza dubika bin nar fa huwa alfakhar idan aka dafa shi da wuta shi wannan ƙasa din wannan busasshen ƙasan aka dafa shi da wuta ya zamanto fakhar shine wanda Allah yake cewa khalaqal insan min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar Allah yace hakika mun halicci mutum daga wani busasshen ƙasa mai ƙara yanda ka san kasko kaga Allah sai nuna dan adam asalin shi daga wani ƙasa ne busasshe mai ƙara yanda ka san kasko wanda yake ya bushe sannan Imam Mujahid daga cikin salaf yana cewa wannan salsal din huwa din al-mumtin shine tabo wanda yake mai wari Imam al-Kasai shi ma ya zabi wannan magana cewa in an ce abu salsal tabo ne wanda yake mai wari to dai ya gama kawo bayani akan wannan to shine Imam al-Qurtubi yake cewa asalin ƙasa wato ya kasance halittar dan adam asalin su turbaya ne asalin dan adam turbaya ne wanda yake mai rababban jubi wanda yake turbaya wanda bai ture da juna ba sannan sai aka jika shi da aka jika shi sai ya zamanto tabo sannan bayan ya zama tabo sannan sai aka bar wannan tabo har sai da yayi wari bayan taban yayi wari sai ya zamanto hama an masnun an gane wannan tabo mai wari ya zama bakin tabo mai wari shine hama in masnun ai mutagayyiran sannan daga baya bayan wannan tabo yayi wari sannan sai ya bushe sai ya zamanto salsalan kenan salsal shine mataki na ƙarshe na halittar dan adam an gane wannan ai to saboda haka wannan shine asalin halittar dan adam kamar yanda malamai suka yi bayani na'am
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
sannan kuma aljannu wato aljani khalaqnahu mun halice shi min qabl tun gabanin halittar annabi adam mun halice shi min nari samu daga wuta mai zafin iska daga wuta wanda yake mai zafin iska Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wato shi wannan narin samum din nan ana nufin wuta wanda yake yana da wani irin iska mai zafi yace as-samum ar-rihu al-harra allati taqtul yace samum din nan shine wani irin iska mai zafi wanda zafin yana iya kashe dan adam to da wannan aka halici aljani kaga da halittar dan adam da halittar aljannu sun bambanta ba dai suke ba misali to karkashin wannan me zamu ce kan abin da turawa suke faɗa kan theory na evolution cewa dan adam asalin shi daga biri ne ba wai asalin shi daga ainihin annabi adam da hawwa'u bane kaga idan mutum ya zamanto ya karanci boko ne zalla baya hada karatun bokonci da addini zai zo yayi imani cewa asalin dan adam daga gogon biri ne a hankali ana ta samu evolution ana ta samu gashin jikin shi na ta fita sannan kuma kwakwalwa har ya samu kwakwalwa irin na dan adam har yayi kaza yayi kaza komai da ta ci gaba har yazo ya zama tome ya zama mutum za su ce ma bayan shekaru dubbai ko shekaru miliyoyi shine biri ya zama mutum kaga sai a jira sauran biran su masu zaumi su masu zaumi mutane bayan tsawon lokaci an gane ko to irin wannan in kana so ka gane daidai na abinda malaman kimiyya suke kai kawai kai tsaye ka koma zuwa ga ayan Qur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabanin da kuke yi kowane irin abu ne shin kuna sabani ne kan aqida ko kuna sabani ne kan ibada ko kuna sabani ne kan wata al'ada ko wata mu'amala hukuncin wannan abun gaba ɗaya yana nan zuwa ga Allah da zaran kuma yar zuwa ga Allah za ku samu amsa gamsashe cewa asalin dan adam ƙarya ne ba daga gogon biri bane asalin halittar shi daga annabi adam ne da hawwa su kuma annabi adam da hawwa an halicce su ne daga turbaya kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa na'am
wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون
وإذ قال ربك للملائكة كتنا كأنبت مصو لوك تند أبنجد كيتي وملائك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون لليني زنهالك شمتن زنهالك شدن أدم min salsali daga ainihin busasshen ainihin laka min hama'in masnun daga busasshen kasa wanda yake daga bakin wato bakin ainihin laka wanda yake ya canza zan halice shi na'am
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin
fa idza sawaituhu idan na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa mai raina faqa ulahu sajidin ku fadi gare shi ku yi sujada Allah ya ce wa mala'iku da zaran ya daidaita halittar dan adam ya busa masa ran shi ya busa masa ruhin sa to ku fadi gare shi ku yi sujada anan wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ya daidaita dan adam sannan kuma ya busa mai ruhin sa wannan wato kungiyoyi da yawa daga cikin kungiyoyin musulunci da kuma kungiya ta Nasara sun yi kuskure wajen fassara wannan aya din domin wasu daga cikin sufaye akwai wanda suka dauka cewa Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ne daga ruhinsa ya ciro wani abu daga cikin ruhinsa sai ya halicci annabi Adam kenan annabi Adam yana da wani juzu'i na allantaka tare da shi wannan shine fassara na wasu kungiya daga cikin kungiya masu da'awar musulunci ana kiran su karramiyya wannan shi zaka suka dauka shine Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana yin raddi gare su masu wannan yake cewa Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ne da kun ba wai ya halicce shi bane da fayakuni an gane Allah da ya ce annabi Adam kun wannan umurnin Allah ne subhanahu wata'ala Allah ya ce zamo wannan shine maganar Allah to abin da ya biyo baya na maganar Allah shine annabi Adam me ya biyo baya maganar Allah shine fayakunu Allah ya halicci annabi Adam ne da fayakunu da ya ce kun sai annabi Adam sai ya zamo ba wai ana nufin wannan kun din shine annabi Adam ba kaga idan ce wannan kudin shine annabi Adam kenan annabi Adam ya zama daidai da alqur'ani shi ma alqur'ani maganar Allah ne kai tsaye an gane wannan ko inna masalu isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lalle misalin annabi isa a wajen Allah kamar misalin annabi Adam ne Allah ya halicce shi daga turbaya sannan sai ya ce mai zamo sai ya zamo an gane ko Allah da ya ce zamo nan ne maganar Allah to abin da ya biyo bayan wannan zamo din inji Imam Ahmad shine halitta an gane to saboda haka kuskure ne ka ce wai annabi Isa ko annabi Adam suna da wani juzu'i na allantaka kai kuskure saboda Allah subhanahu wata'ala ya kira su gabaki daya wato su halitta ne ya ce khalaqahu min turabin lalle annabi Isa a wajen Allah kamar misalin annabi Adam ne kenan da annabi Isa da annabi Adam dukan su menene su suna da siffar Allah ba su da siffa na Allah subhanahu wata'ala dukan su gaba daya halittun Allah ne kisa sai Allah ya ce lalle misalin Isa a wajen Allah kamar misalin Adam ne dukan su halittun Allah ne in kana so ka fahimta sai ce khalaqahu min turabin ya halicci annabi Adam daga turbaya kuma qala lahu kun fayakun sannan sai ya ce masa zamo sai ya zamo kaga wannan duk masu cewa annabi Adam ko annabi Isa suna da siffa na allata wato sun yi kuskuren fahimta to sannan nan wajen suna ƙara kafa hujja da nan wajen fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi idan na daidaita shi na busa mai ruhi na sai Allah ya ce ruhin nasa ne ai tunda nasa ne ai ya yanko wani abu daga cikin siffarsa ya ba annabi Isa ko ya ba annabi Adam alaihi salam shi ma annabi Isa a cikin ayan alqur'ani Allah cewa yayi a innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min lalle annabi Isa dan maryam manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalman Allah ne shi manzon Allah ne kuma kalman Allah ne kalma ce wacce alqaha ila maryam wacce Allah ya jefa zuwa ga maryam wa ruhu min kuma ruhi ne daga Allah kace da wannan hata su kristoci suke da fahimtar annabi Isa yana da wani yanki na allantaka an gane wannan ko sai aka ce musu ai in suka duba ayan an ce lalle annabi Isa dan maryam rasulullahi ne shi manzon Allah an jingina manzanci zuwa gawa manzon na waye na Allah to ana nufin manzon yana da siffa na allantaka tunda manzo ne na Allah me ake nufi da cewa manzon Allah ai manzon da Allah ya aiko manzon da Allah ya halitta an gane ai sannan wa kalimatuhu kalmansa shi ma nan ana nufin kalman Allah wacce yake siffarsa ko ana nufin kalman Allah wacce ya halitta kalma wacce ya halitta khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan fayakun din shine annabi Isa amma kun din wanda shine asalin maganar Allah wanda ba halitta bane wato umurni ne na Allah a ciki so aka annabi Isa kalman Allah ne kamar yanda aka yi idafan manzo zuwa ga Allah haka aka yi idafan wannan kalimatu zuwa ga Allah ko in dai har rasulullahi in an yi idafa ya zama to yana da siffa na allantaka kenan to shi ma kalimatuhu shi ma sai a ce yana da siffa na allantaka to amma in ko ba haka bane to ba haka bane tunda duk an hada su ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam ai kalman da Allah ya halitta wanda ya jefa zuwa ga maryam wa ruhu min da kuma ruhi daga gare shi wato nan ruhi daga cikin ruhin da Allah ya halitta me yasa muka ce ruhi daga cikin ruhin da Allah ya halitta Allah ta'ala ya nuna mana cewa annabi Isa ba Allah bane ya ce wala taqulu falasa kada ku ce Allah uku ku hanu shi ya fi alkhairi a gare ku innamal lahu ilahun wahid lalle Allah abun bauta ne shi kadai sai kuma Allah yake faɗa game da annabi Isa in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il lalle annabi Isa shi wani bawa ne wanda muka yi wa ni'ima muka sanya shi ya zama abun koyi ga bani Isra'il kaga tunda an ce bawa zai yi Allah ya zama bawa kuma kaga ba zai yi misali a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum kaga annabi Isa ya tabbatar shi ba Allah bane an gane ko Allah zai tambayi annabi Isa gobe kiyama shin kai ka ce wa mutane ku bauta min da mahaifiyata koma bayan Allah sai annabi Isa yake tsarki ya tabbata gare ka ai bai yuwa a gare ni in faɗa abin da ban da haƙƙi ai haƙƙi na bauta na Allah ne ni ko ba Allah bane ba zai yiwu ni in ce a bauta mun ba in har na faɗi wannan magana ya Allah faɗar alimta hakika ka sani ta alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ni ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin gaibubbuka sai ƙara fitowa fili sai ce ma qultu lahum illa ma amartani bi ban gaya ma bani isra'ila wani abu ba sai abin da ka umurce ni da shi kawai shine me ani ibudullah rabbi cewa ku bauta mu Allah ubangiji na ku ubangijin kada sai fito nuna shi ba Allah bane bai da wani sifa na allantaka har ya ce wa bani isra'ila kada ku ce Allah uku ku hanu shi ya fa alkhairi gare ku kaga she wannan fa iza sawaitu hudin nan idan na daidaita halittar dan adam wa nafaktu fihi min ruhi sai na busa mai daga cikin ruhi na ai daga cikin ruhin da na halitta fa qulahu sajidin ku fadi gare shi ku yi sujada a gare shi na ba ta gane to malaman tafsiri sun ce wato Allah ta'ala ya bayyana cikin littafinsa mataki-mataki na tabo kamar yadda na yi bayani wanda ya halicci annabi Adam Allah ya yi bayani tun farko cewa ya halicci dan Adam daga turbaya inna masala isa inda lahi ka masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin sannan kuma wato wannan turbaya din da aka jika shi kamar yadda muka faɗa sai ya koma dinan sai ya koma tabo wanda hannayen mutane idan sun taba shi taban zai liƙe a hannayensu shine ake kira din kamar yadda Allah yake cewa a inna khalaqnakum min dinin lazib inna khalaqnakum min dinin lazib lalle mun halice ku daga tabo mai mannewa a jikin mutane kaga sai Allah ya nuna halittar dan adam ba turbaya bane ma ya zama tabo wanda yake jikakke mai mannewa a cikin dan adam walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min din hakika mun halicci dan adam daga asali na tabo kaga duk wannan yana nuna mana haka sannan kuma sai Allah ya yi bayani cewa wannan tabo din wato bakin tabo ne baki ne shi laka ne wanda yake baki kuma wanda ya jirkita har yana wari dan Allah ya ce min hama'in masnun kaga daga bakin kasa wanda yake ya gurbata yana wari kuma daga baya ya bayani cewa wannan kasan ya bushe har ya zamanto salsalan ai ana jin sauti saboda bushewar shi walaqad khalaqna al-insana min salsalin kalfakha to da wannan zamu fahimci ayoyin da suka yi bayani akan wannan ba wai fi karo da juna bane kada wani ya ce Allah a wani lokaci ya ce ya halicci mutum min turabin sannan wani lokaci ya ce min din sannan wani lokaci ya ce min me min hama'in masnun wani lokaci ya ce min amin salsalin to ana bayani ba wai karo suka yi ba kalmomin an gane duk abu ɗaya ne wato asalin turbaya ne to da aka yi turbaya sai aka hada shi da me da ruwa sai ya koma dinan da aka hada shi da ruwa sai aka dan bashi kuma taban nan baki ne shi sai aka dan bashi ya dade sai ya gurbata har yana wari sai ya zambe hama'in masnun daga baya sai Allah ta'ala ya bashi har ya bushe sai ya zambe salsal kaga babu wani karo duk abu ɗaya ne dan wani yana cewa Qur'ani yana karo da junan shi sai dai kai baka fahimta ba ai a wata aya Allah yana cewa waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy mun sanya daga ruwa kowane abu wanda yake rayayye kaga za a ce kenan an halicci duk wani rayayye daga me daga ruwa kenan ba daga turbaya ba ka halicci annabi Adam akwai karo kenan akwai karo babu karo wannan da aka ce wa ja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy ana nufin duk wani abu wanda yake rayayye da aka halicce shi wato an gauraya halittar shi da ruwa bayan turbaya ai an sanya ruwa ko an sanya ruwa sai zama tabo saboda haka wannan babu karo misali akan asalin halittar dan adam wa bada'a khalqal insana min din an gane wannan ko mun fara halittar dan adam daga tabo na'am
فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
فسجد الملائكة كلهم سي ملائكة كي سجدها تكرز قبعدها أجمعون قبعد wannan ta'kidi ne akan wancan ta'kidi ne kan ta'kidi mala'iku suka yi sujada dukkan su ajma'un zaka ce me
illa iblis aba an yakuna ma'as-sajidin
sai dai iblis ne kadai ya kiyarta aba an yakuna ma'as-sajidin ya kiyarta ya kasance tare da masu sujada shi iblis an gane wannan ayi to nan da aka ce dinnan mala'iku gabaki dai sun yi sujada wai bai sujada ba sai dai iblis ne kadai bai sujada ba wannan wani irin istisna'i ne shi istisna'i ne mutasil ko istisna'i ne munqadi idan mun ce istisna'i mutasil ya nuna kenan cewa iblis yana cikin mala'iku ne akwai wasu manyan malamai da suke da wannan fahimta cewa asalin iblis shi ma mala'ika ne daga baya sai zo ya saba ma Allah sai aka maida shi shedan an gane wannan ko to amma abin da ya farin jaye wajen malaman tafsiri asalin iblis asalin shi dama daban yake shi dama halittar shi dama a matsayin shi na shedan halittar shi haka yake sai Allah ya shigar da shi tare da mala'iku to lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai Allah ya zo ya umurci mala'iku gabaki ɗayansu ku zo ku yi sujada ga wani sai mala'ikun nan da yake masu biyayya ne sai suka miƙa wuya gabaki ɗaya suka yi sujada dukkan babu wanda ya saba domin su mala'iku dama ka'idansu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su kuma suna aikata abin da aka umurce su wannan sai ya nuna kenan cewa a shedan dama ba mala'ika bane sai ya zama istisna'i munqadi kamar ja'al qaum illa himaran mutanen sun zo gaba ɗaya sai dai jaki yana cikin mutane baya cikin su kamar yadda Allah ke cewa la yasma'una fiha lagwan wala ta'zima illa qilan salaman salama ba sa jin wani yasasshen magana a cikin aljanna ko kuma duk wani magana na duk wani aiki na zunubi ba sa ji shi sai dai fadin salaman kawai shin fadin salaman da kake sai dai shi daga ina ka ciro shi daga cikin lafu ko daga cikin ta'zim kaga an ce ɗan aljanna ba sa jin wani yasasshen magana surutun banza ba sa ji sannan ba sa jin irin ƙaryace-ƙaryacen nan da batsa da gautsin magana duk ba sa ji abin da kawai suke ji fa salama kaga wannan istisna'i mutazil ne ko munqadi istisna'i ne munqadi shi yasa a wata aya Allah yake illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi sai dai iblis dama shi ya kasance daga cikin jinni daga cikin aljannu ne shi ba mala'ika bane sai ya kauce daga umurnin ubangijinsa an gane fa fasaka an amri rabbi irin wannan fasikanci wani iri ne fasikanci ne na sabon Allah ko fasikanci ne na kafirci wannan ana kiran shi fisqun akbar mukhrijun min al-milla an gane fasikanci ne wanda yake babba mai fitar da mutum daga addinin musulunci wa bi hadha al-itibar iblis tun daga lokacin sai ya zama tomi ya zama kafiri saboda ya saba ma umurnin Allah subhanahu wataala na'am
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين
الله يجي قالت الله يجي يا إبليس يا كإبليس ما لك ميسا ميكني ألا تكون مع الساجدين يا زمن تو بك كسن شيء تارد ما تسجد أبا قاشي قباكين ملايكو سين سجد أما كما كي بك يسجد أبا ka san su mutane malaman da suke ganin cewa shi ma yana cikin mala'iku dalilin su ai Allah wane ne Allah ya ce a ba sujada wane ne Allah ya ce su yi sujada kai mala'iku isala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adam lokacin da ubangijin ka ya ce wa mala'iku ku yi sujada ga Adam fasajadu sai ka yi sujada to ai tunda shedan ba mala'ika bane to ai umurnin bai shafe shi ba ko ya shafe shi an ce mutane su zo sai ainihin aljani ya ƙi zuwa ko kuma sai dabba ya ƙi zuwa ya yi laifi to Allah ya ce mala'iku ku yi sujada ga Adam sai gaba ɗaya mala'iku sun bi umarni babu wanda ya saba sai dai Iblis dama shi kana minal jin wa lam yakun minal mala'ika dama ya kasance daga cikin aljannu ba daga cikin mala'iku bane to anan wajen yayi laifi kenan masu ganin asalin shi mala'ika ne kenan ina ba san gane to amsan da aka ba su anan wajen shine idan aka ba da umarni ga mutane ya zama kai ma kana cikin su kai ma ya shafe ka an gane mutane miliyan ne da miliyan gaba daya miliyan to kai in an cire ka an zama 999 to sai aka bada umurni to kai kadai din nan in aka bada umurni ba za ka saba ba duk abin da sai kai ma shi za ka yi ina ba san gano wannan Allah ya rinjayar da wanda suka bi yawa ne kamar Allah in yana magana Allah ya kance annabi ya gaya wa mutane qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki daya ya ayyuhan nas kace aljanuba shi manzo ne zuwa ga mutane kawai amma nan sai kace ya ku mutane bai ce ya ayyuhan nas wal jinnu ba an gane ko anan tunda aka ambaci mutane to aljanu ma sun shiga an gane wannan ayi to saboda haka nan ya ayyuhan nas wal jinnu ne an gane wannan ko to kuma nan da aka umurci mala'iku kamar an umurci abin nan ne to kuma idan ma shedan yana ganin banda shi a ciki to ai Allah ya tura shi a ciki sai Allah ya ce masa ya iblis malaka Allah ta kuna ma asajidi me ya same ka baka kasance tare da masu sujada ba kaga anan sai ce afwan Allah da Allah amin afwa Allah kai haƙuri wallahi na dauka cewa kace mala'iku wani ba mala'ika bane sai na ɗauka umarnin bai shafe ni ba to shedan ba haka yake ba ashe shi yana kula ne ya riga ya kulle wani ba zuciyar shi mummuna ya yi mummunan fahimta an gane ko irin wannan yace na riga wani zuwa wajen aiki amma an bashi babban mukami banda ni saka wallahi ba zan bada haɗin kai ba kan duk abin da za a yi to shi abin da ya riga ya gani za mu ji bayanin dalilin da ya sanya ya riga ya san wannan umarnin ya fahimci abin da kyau ya san umarnin har da shi duk da shi ba mala'ika bane amma menene matsalar shi zamu ji na'am
qala lam kulli asjud li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun
qala sai shi ainihin iblis ya faɗa ya fito fili yayi bayani yace lam kulli asjud li basharin ni ban kasance zan yi sujada ga mutum ba wanda khalaqtahu min salsalin ka halicce shi daga kekasashen kasa kekasashen laka min hamadin maznun daga bakin kasa wanda yake gurbatacce yana wari yaya za a yi zo in sujada gare shi ni na fi shi daraja a wata aya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga tabo kuma wuta ya fi tabo daraja inji shi an gane ko shine aka ce babu wanda ya fara yin mummunan kiyasi al-qiyasul fasid sai iblis shine farkon wanda ya fara yin mummunan kiyasi shi ya kiyasta shi ya fi wuta shi wuta ne shi kuma dan adam daga tabo ne da ruwa shi kuma ya fi tabo da ruwa amfani shin da Allah ya yi kiyasi mai kyau yanzu mutum zai iya rayuwa da ainihin wuta kawai amma mutum zai iya rayuwa da ruwa da kuma zai iya rayuwa da abin da ya shafi ruwa da kasa zai iya rayuwa ko kifaye suna rayuwa a cikin ruwa duk wani abin da ruwa ya fitar da shi shi suke amfani da shi sannan kasa zai fitar da tsirrai za mu iya cin tsirran na ɗanye wasu abubuwa ba sai an dafa ba za mu iya shan mangoro za mu iya shan lemu za mu iya cin ayaba ba sai ya yi mu'amala da wuta ba akwai abubuwa da yawa wanda za a iya ci maka rayu ba tare da kai mu'amala da wuta ba. An gane? To aka wutan nan ba dole bane sai dan adam yayi amfani da shi. Dan adam na amfani da wuta saboda ya samu sauƙin rayuwa ne, ba dole bane, ba wai abu ne wanda yake dole bane a rayuwar shi. Amma kuma da ƙasa da ruwa dan adam dole sai yayi mu'amala da su. To wanda yafi daraja kenan. Amma shi sai mummunan fahimta da irin kwakwalwar shi, takaitaccen kwakwalwa, sai ya dauka cewa ai shi yafi annabi Adam daraja. Maimakon ya ce yake ma Allah, ya Allah ka aikata wani abu wanda na kasa gano hikimansa. Ko? Ya Allah, dan Allah, ya Allah ka taimaka kan wani bayani. Ka aikata wani abu na kasa gane hikimansa. Na ga ka ce in yi sujjada ga wanda na fi shi daraja. Amma ina son ƙarin bayani. Yaya? Sai a mai bayani dalla-dalla. Ko? Shi sai da kanshi ya maka hukunci. A kan shi. Kaga mala'iku da suka ga Allah ya aikata wani abu wanda ba su gane ba me suka yi? Tambaya. Wai tsala rabbuka lil mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lokacin da ubangijin ka ya ce wa mala'iku lallai ni mai sanya khalifa ne a doron ƙasa, sai Allah ya gaya musu zai halicci dan adam tun kafin dan adam ya zo. Allah ya ce zai halicce shi kuma zai sanya dan adam din ne ya zama shine khalifa ba mala'iku ba. To su kuma mala'iku sai ga cewa ah, shi dan adam din nan Allah ya musu bayani irin siffofin shi. Mutum ne mai barna, mutum ne mai zubar da jini, mutum ne mai saban Allah, mutum ne mai kaza. To kuma za a zo da shi doron ƙasa. To ai suna ganin in dai har maslaha ne a irin nasu tunanin, su ya kamata a turo. Su din nan la yastabiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftirun la yaftirun. Bikin gaba ɗaya ba sa gajiya, kullum suna cikin bauta, ba sa saba ga umarnin Allah. To amma kuma gashi an tako wasu wanda Allah zai bada umarni su kibi da gangan. Shine suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Shin ya Allah za ka sanya a cikin ta wanda zai yi barna a cikin ta a doron kasa kuma ya zubar da jini? Alhali wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Alhali mu muna tasbihi da godiya a gare ku, muna tsarkake ka. Ya Allah ai mu ya kamata a ba. Kaga suna neman menene? Ƙarin bayani a wayar da su. Wannan shi ake kira jahalun mu ajalun basit. Ban sani ba, ce ban sani ba, amun ƙarin bayani. Amma shi shedan yana da jahalun murakkab. Yajhalu wa yajhalu annahu zul jahal. Bai sani ba, amma bai san bai sani ba misali. Sai yazo kai tsaye yayi ma Allah karan tsaye. Ana khairu min khalaqtani min nari wa khalaqtahu wa khalaqtuhu wa khalaqtahu min tin. Wa tin aw an-nar khairu min at-tin. Inji shi. To anan wajen kaga yayi girman kai. Su mala'iku sun saukar da kan sun yi tambaya an ba su amsa kun gamsu. Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun. Ni na san abin da ba ku sani ba. Sai Allah ya musu bayani dalla-dalla. Ya nuna musu cewa duniyar nan matattara ne wanda ake so, ana so a samu kafirai da musulmai a duniya. Wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Idan ya zama to mala'iku aka zo gaba ɗaya, suka zo duniyar nan gaba ɗaya, ba za a samu Yahudawa da Nasara da musulmi ba. Mala'iku za su zama to dukkansu gaba ɗaya musulmi ne, ahlus sunna salafawa dukkansu. To kuma ana so a samu Yahudawa, Nasara, Kristo, yan bid'a, sufaye, shi'a, khawarij, jahamiya, duk ana so a samu a duniya. Saboda Allah ya riga ya kaddara ya yi wuta da aljanna. To wuta da aljanna, in dai mala'iku aka zo da su, to wuta da aljanna bai da wani amfani kuma. Sai dai aljanna ne kawai zai amfani. Tunda mala'iku gabaki ɗayansu duk abin da Allah ya faɗa za su umarni shi ne. Ba su saba ba. Kaga zuwansu bai da wani amfani, amma su ba su sani ba. An gane ko? Kuma za a samu mujahidun. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Suwa za a yaƙa? Za su yaƙi junansu? Sannan za a samu inna Allaha yuhibbu tawwabi wa yuhibbu almutatahhirin. Suwa za su ringa tuba? Allah ya sunan Allah ghafirun dhanb wa qabilut tawb shadidul iqab. Sunan Allah ne ko? To yanzu yaya wannan suna zai yi tasiri? Ya za a gane ma'anar sunan? An ce Allah ghafirun dhanb kuma qabilut tawb, su me ma'anar wannan abu? Su kansu mala'iku ba za su san ma'anar shi ba. Ashe turo dan adam doron ƙasa shi zai sanya a san ma'anar shi. Shi ne hadisin nan na Bukhari ya fito da shi fili, cewa wallazina fi bihadi law lam tuzhibu lan zahaba Allahu bikum. na rantse da Allah wanda rai na ke hannunsa da a ce ba kwa zunubi da Allah ya tafiye da ku sai Allah ya zo da wasu halittu suna zunubi suna neman gafara su nemi gafara Allah ya gafarta musu wannan shine ma'anar wannan magana wanda ya cancanta ya zo wannan doron kasa shine mai dabi'a irin wannan wanda yana da dabi'a na biyayya ga Allah da dabi'a na sako an gane kaga mala'iku da sun yi girman kai irin na shedan da ba samu wannan ilimin ba amma da Allah ya musu bayani ya nuna musu kuma ilimin Adam dan Adam ko Allah ya sanar da Adam abubuwa da yawa su aka nemi sai bayani sai kasa har ka fito ka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal allamul alimul hakim an gane wannan ko saboda haka shedan ya riga yayi girman kai ana kiran wannan kufrul istikbar kafircin shedan ba wani ƙaryatawa bane shedan bai ƙaryata Allah ba ya yarda da Allah shi dai girman kai yayi wa Allah ya fi ƙarfin ya fi umurnin Allah ya gaya ma Allah kirkire wallahi ba zan yi sujada ga Adam ba na fi shi daraja an gane wannan ko sai Allah ya ce mai
qala takhruj minha fa innaka rajim
sai Allah ya ce fakruj minha tunda kai taurin kai gare ni ka fita daga aljannan fa innaka rajim to lalle kai jefaffe ne daga rahaman Allah za mu tsaya nan mutum insha Allah za mu fara bayani daga fakruj minha fa innaka rajim sai Allah ya kai gobe Allah shi ke mu na to subhanaka allahumma wa bihamdi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.